الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والسلام عليكم ورحمة الله. Kamar saduwa wannan yammaci na asabar wanda ya dace da yau nawa wata arabiya 26 ga watan 7 shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 11 ga watan 9 shekara ta 2400. Darasin da ya gabata idan ba manta ba man shiga cikin babul khawf, haka ne ko? Hadisi na ƙarshe da muka karanta a wannan babi shine hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, wanda manzo Allah ke cewa inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un afat as-sama' wa fukka laha anta idda. Haka ne ko? Yau zamu tashi cikin hadisin Abi Barza, wannan kuma shine darasi na 60 ne ko? 59. Wannan darasi na 59 kenan. مالي جوان أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وانا حديثي انكر قوشي دقا ابو برزة مالتي براء ثم زائن وتراء ذاك فعل فتاسا ننزائن برزة سونس شيني نضل ابن عبيد الاسلمي. الله قال ادعى بليش يتي مرزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. لا تزول قدم عبد وتوقفه عند أدم بزاس مشيبا دقورين حسابي أرانا تاشن كياما أتأيوات دقوازي أغبان أبنجيجي حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. حسي أنتم بيش دنجل دلائي وصا يا يتفير دئتا وتوقفات دلائي وصا تندق لوكة ديدام بالجيز ولوكة متوصا mai ya gudanar a cikin wannan rayuwa, mai ya ce, mai ya aikata kyakkyawa ko mummuna. Wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi, sai kuma an tambaye shi dangane da iliminsa mai ya aiwatar a cikin ilimin. Ilimin kaɗan ne shi ko mai yawa ne? Ya kai matsayin malami babba ko dan zakatakiya ko ƙaramin almajiri? Ya kai matsayin wanda zai je makaranta wurin karatu a karanta ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi bayani ya fahimci wani sako aka isar masa? To za a tambaye shi kan kowane hadisi da yake, kan kowace aya da ya taba jin fassararta kai tsaye shi da malami, ko ta hanyar kaset video ko audio kaset, ko ta hanyar wani shiri na gidan talabijin ko gidan radio, ko kuma abin da ya karanta shi da kansa, duk abin da ya ilmantu da shi na sanin wata aya cikin ayoyin Al-Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai an tambaye mutum me ya aiwatar da shi, me ya aikata. Wa amalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, za a tambaye shi dangane da dukiyarsa ta ina ya samu, sannan kuma ta wace hanya ya biye kashi. Wa an jismihi fima ablahu, sai kuma an tambaye shi dangane da gangan jikinsa yaya ya tsufar da kansa, ma'ana tun yana da ƙarfi na tunani, ƙarfi na gangan jiki, ƙarfi na kwakwalwa, waɗannan nau'ikan ƙarfi duk ya yi amfani da su a duniya, ya rage hanyar da ya amfani da su mai kyau ko mara kyau, har ya tsufar da kansa, har ya kodar da kansa. Shin kwakwalwarsa ta yi ta kokarin haddace sharri ne? Ta haddace kowane irin nau'i na sharri da sauran al'amura marasa amfani? Ko kwakwalwarsa ta dukufa wajen haddace dangin al'amura masu amfani na duniya ko na lahira? Sannan energy din shi, kuzarinsa da ya rinka yin amfani da shi kaiwa da komowa, ya yi amfani da shi wajen bin Allah ne? ko kuma ya rinka amfani da shi wajen ayyuka na banza da kara kaina wajen wuraren wasanni da shakatawa da ayyukan sako da dukkan waɗansu ayyuka na masha'a, za a tambaye mutum dangane da wannan. To haka wannan hadisi ya zo a wannan riwaya. A wata riwayar za mu ga jerin ba haka ba, an umurhi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla, wato za a tambaye shi rayuwarsa sannan kuma samartakarsa a madadin jismi, sannan wa an ilmihi maza amila fihi, sannan wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Abubuwan da guda hudu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a tambaye mutum game da su, wato rayuwar shi gaba daya, sannan samartakarsa ko kuruciyarsa a keɓance. Kaga rayuwa gaba daya tun daga balaga har zuwa lokacin mutuwa, yayi shekaru 50, yayi shekaru 60 ko 70 a duniya, sai an tambaye wannan a kuruciyarsa ko samartakarsa, wannan tun daga lokacin da ya balaga har zuwa shekaru 40 ana daukar mutum a matsayin matashi ko wanda yake cikin kuruciya da jin karfi, tun daga lokacin da yake dan shekara 15 har 30 da wani abu har zuwa 40 duk mutum yana cikin karfinsa ne, sai bayan ya wuce 40 ne sannan yayi hawa ya fara gangara ke. To sai a tambaye mutum game da wannan shekarun mai aiwatar, sannan iliminsa, sannan kuma a tambayi mutum dangane da dukiya, wato tambaya ta dukiya tambaya ɗaya ce amma bangare biyu gare ta, ma'ana ya mutum ya yi samu, sannan kuma wace hanya ya biya kashe. Idan hanyar da mutum ya biya samu kyakkyawar hanya ce, to kuma hanyar da mutum ya biya kashe fa kyakkyawar hanya ce ko mummuna. To kaga anan za ka ga waɗansu mutane sukan yi ƙoƙarin hanyar da za su bi su samu kowane kwago da zai shiga aljihunsu, kowane ɗari da zai shiga asusunsu, hanya ce halattacciya wadda babu shubha a cikinta, babu haramu. Sannan kuma sukan yi ƙoƙarin hanyar da za su bi su kashe hanya ce kyakkyawa, ciyar da iyalinsu ne ko zumunci ne ko ciyar da mahaifansu ne ko tallafawa addinin musulunci ne, taimakon gajiyayyu ne da sauran ayyuka na ayyukan alkhairi. Wannan ba kowa ke yin wannan ba sai wanda Allah ya yi wa gaban kasar. Irinsu ne manzo Allah ke cewa ni'ima المال الصالح للعبد الصالح ما دلل كيكاور دوكيا وتدلاتي أهنم باوى نجري كيكاور دوكيا إتسي هنية تهلل تفادى أهنم باوى نجري وتباوى ديكي أمفاني دي توجن أيوكا نال خيري. الله يستمع كمان وكذا وانا حديث ياداتي وانا بابي تفسكر سوا قفا تنقدا بلاتا بسي بسي يا أنسو وانا ya kamata dan adam ya cika da tsoro da tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama dan ansa wannan tambayoyin. Ya kamata wannan tsoron ya sa dan adam ya rinka lissafi wajen abinda zai ce da abinda zai aikata a rayuwarsa ta duniya, ya zanto wanda zai taimaka masa ne wajen ansa tambayoyin nan guda hudu daidai wa daida, dan kafar dan adam ba za ta gushe ba a gaban Allah sai ya ansa wannan tambayoyi. Wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن أبو نزل كده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي. وانا حديثي أنكر أشد أبو هريرة الله تكاري دا قريش yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan aya yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, a wannan rana kasa za ta bada labarin rukanta. Al akhbar jam'i ne na khabar, ita kasa za ta bada labari game da ita, game da kanta. Da ya karanta wannan aya sun makala, sannan sai yace da sahabbai atadruna ma akhbaruha, kun san menene labarai da kasa za ta bayar a wannan rana, wani labarai ne za ta bayar? Qalul Allahu wa rasuluhu a'lam, sai sahabbai suka ce Allah da manzonsa ne suka fi sani, mu kan ba mu sani ba. Qala, sai manzon Allah ya ce fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amati, labaran kasa shi ne za ta bayar da shaida bisa ga kowane bawa, mace ko namiji. Bima amila ala zahriha, dangane da abin da ya aiwatar a kan kasa din na alkhairi ko na sharri. ودك laifi idan an ce shahida alaihi bi kaza, ana magana ya ba da shaida wadda take ta mummunan aiki da mutum yake nan, sai amfani da kalmar ala, amma shahida lahu bi kaza wato tabbatar masa alkhairi kenan. Wato yana daga cikin labaran ta shine za ta bayar da shaida na dukkan wani mugunyar aiki da bawaye akan ta mace ko namiji. Taqulu za ta ce aminta kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza, kai ne kai kaza da kaza a rana kaza da kaza. Fa hadhihi akhbaru, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sune labaranta. Wannan hadisi shi ma rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan, sai da malaman hadisi sun ce hadithun da'ifi ne, domin a cikin sanadinsa akwai Yahya ibn Abi Sulaiman al-Madani wanda da'ifi ne, rawi ne da'ifi. To tunda aka fata wannan hadisi da'ifi ne kamar yadda malamai suka fada, menene fassarar yawma idhin tuhaddithu akhbaraha? Ayar ta yi bayani a ce, domin Ubangiji ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Wato idan aka girgiza kasa matukar girgizarta, wa akhrajatil ardu athqalaha, idan kuma kasa ta fitar da kayayyakin nauyi da ke cikinta sune athqal, mutane da aka binne da dukiyoyi da ke cikinta, wanda aka rinka fada ko yaƙe-yaƙe ko kashe-kashe saboda dukiyar, za a fito da mutanen da suka yi kashe-kashe, za a fito da dukiyar. Wa qala al-insanu ma laha, dan adam zai rinka cewa me ya shafi kasa a yau take binciko take amayar da duk abin da ke cikinta, me ya same ta? Allah ce yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, a wannan lokacin za ta ba da labarin abin da ya sa ta binciko ko ta amayar da ke cikinta, bi anna rabbaka awhalaha, cewa Ubangijinka ne ya yi mata umarnin ta yi haka. Tunda a gidan duniya ba saba abin ne mutum kasa ta amayo shi ba, ba saba dukiyoyi da ke binne cikin kasa da ma'adanai kasa kawai ta yi amansu da kanta ba, har sai dan adam ya haka ya sa na'urori kafin ta fito da komai. To amma a ranar tashin kiyama abin mamaki za a ga ta fito da wannan, kaga abin ne da sai wanda ya saba wa al'adar yadda aka saba gani. Da haka sai mamaki ya kama dan adam, me yasa kasa ta yi haka? Sai kasa ta bada labari, Ubangiji na ne ya umarni in yi haka, dan haka ne haka. Shine to hadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhana. Wa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kayfa anamu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي وقال حديث حسن القرن هو السور الذي قال الله تعالى ونفخ في السور كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kaifa an'amu, ta yaya zan ji zaƙin ni'ima? Wa sa'ibul qarni qad iltaqama al-qarna, ma'abucin kaho ya riga ya sa kaho din a bakinsa, shine iltaqama, ya sa kaho din a bakinsa, ko da yake akan yi amfanin iltaqama da ma'anar ya haɗiye. To amma a nan ba za mu fahimci ya haɗe ba, don ba haɗe ya waye ba, ga wanda yana bakinsa ya kafa wato bakinsa a jikin mahular kafoɗin inda za a busa ya yi ƙara. Don na ce iltaqama yana ɗaukar ma'anar haɗewa, saboda shi ne zahirin Alƙur'ani da ake labarin annabi Yunus alaihi salam cikin ayoyin suratu Saffat, faltaqamahul hutu wa huwa mulim, wato sai kifi ya haɗiye shi, kaga kifin ai haɗiye shi gaba ɗaya, ba wai ya sa shi a baki ba tare da ya haɗe ba, amma nan iltaqama nan ana nufin sawa a baki. Ta yaya zan ji zaƙin ni'ima daga cikin abin da mutane ke jin daɗi da shi, na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli? Wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna, ma'abucin kaho kan ya riga ya sanya kaho a bakinsa, wastama al-izna, yana sauraron izini, mata yu'maru bin nafkhi, yaushe ne za a yi masa umarnin ya yi busa fa yanfuku kawai ya busa din. Wato a yanzu maganar da muke yi mala'ika Israfil ya saka ruwa bakin sa, shine zamu fahimta a cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zira yake a ce hura kawai sai ya hura. Duk wanda yake da rai ya mutu. Sannan ya sake busawa ta biyu, kuma sannan duk matattu su tashi gaba daya. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. بوزاتا فرقو كو وازي بوتو بوزاتا بي كوم كو وازي تاش واتو ايانزت نير غاتا كهو دنك باكيان سكو جلا يكي اي موسى عمر تو ان هر متن زي لك تنو حكا وشا كباب ورن زي لك يوا متن جن دادي نا ابن جن دادي ابن چي نيكو ابن شا نيكو مجاچي كو محلي نيكو مامي نيني wanda wannan manzon Allah ke halartowa a bakin sa, dan haka yafi wannan magana ta yaya zan ji dadin ni'ima. Anan ba za a ce mutum ba zai ji dadin ni'ima ba, amma a mataki na imani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya kawo wannan matsayin. Ga abin nan ni'imtuwa din da ya, amma ya ji baya jin gardin ni'ima tattare da shi saboda tuno mutuwa, saboda tuno za a yi busa ranar da kowa zai mutu, saboda tuno tsayawa a gaban Allah yau mai komin nasin rabbil alamin. Amma abin nufi kowa gurgudan matakin imaninsa, wani zai zanto cewa zai iya jin daɗin abin jin daɗi ɗin sa, wani abinci ne ko abin sha ko sutura ko muhalli, sai dai wannan ɗin bai mantar da shi lahirarsa ba. Lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana, fa ka anna zalika taqula ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri yace kamar abin yayi nauyi bisa ga sahabban manzon Allah. Fa qala lahum, da manzon Allah ya farga cewa ba sun damu, sai ya ce da su qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ku dai ku rinka faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ma'ana idan tsoro da firgici ya kama ku dangane da me za ku tura a lahira, to ku rinka yawan maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ma'anar wannan shine Ubangiji ta'ala ya wadace mu, ko ma da Allah da abin dogara in dai shine Allah. Wannan baya nufin karanta wannan addu'a ba tare da aiki ba. Dan mutum baya yin dogaro ga Allah, hakikanin dogaro ga Allah sai in ya zanto yana yin aiki daga fansa. Abinda duk yake wajibi ne zuciya ta kudurce, na alkhairi ka kudurce, aqidar zuci kenan. Abinda duk yake wajibi ne baki ya furta kuma ka furta, abinda duk ya zama tilas gabbai su aikata sun ka aikata, to tare da haka baka dogaro akan aikin ka zai kai ka aljanna ko ya tsamar da kai daga wata, kuma sai ka dogara ga wato kwalalan Ubangiji da yalwar rahamarsa subhanahu wa ta'ala. Ina ba za mu fahimta, wato kaga abin dole ka hada guda biyu, gaban ka suna aiki, sannan zuciyarka kuma kara kai ga Ubangiji, dan kar wani ya fahimci oh to ashe ba sai mutum yayi aiki ba kawai sai mutum ya koma ya zauna kullum yayi hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ko kafa 1000 ko cikin 10,000 ko haka dai, ka san yadda mutanen mu suke, idan aka samu addu'a to sai a dauka cewa to addu'a ta wadatar ko ba sai an yi aiki ba. To mu ko muna sabawa addu'a ne ta hanyar yadda muke yin ita kadai ba mu aiki, shi yasa sai bukatun mu ba sa biya. Ita ko addu'a tana bukatan ka yi aiki liris, sannan ka yi ta, kana yin aiki kana addu'a, to sannan bukatar ka za ta biya. Amma ka yi addu'a ka je ka kwanta kana jiran wata mu'jiza ta sauka daga sama, to wannan shine sai mu ga cewa addu'ar mu muna ta yi ba ta ci. Ko da annabi da zai addu'a bai addu'a ba, sai da ya fita filin Badar ga sulki a tattare da shi ga kansakalinsa a hannu, sannan ya daga hannu ya roki Ubangiji ce to ya Ubangiji mun fito alƙawarin da kai mana, Allahumma anjiz lima wa atad, ya Allah cika mun alƙawarina. Hannunsa na sama yana roƙon Ubangiji har sai da mayafin da ke rataye da shi ya faɗi. Sayyidina Abubakar zo mayar masa yace ka baka munasharatuka rabbak, magiyar da kake wa Ubangiji ta isa, Allah zai ansa maka. Sai kuma Allah ya saukar da istastagisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin, tunan lokacin da kuke neman tanyo da agaji daga wajen Ubangiji, sai Allah ya ansa muku cewa zan kawo muku dauki da agaji, zan taimake ku da adadi 1000 na mala'iku suna bin juna. Kaga wannan bayan an fita filin Badar kenan, an bar Makka da kilomita, an bar Madina da kilomita 70 can Badar kan hanyar Makka, an je an shiga cikin kayan fada, sannan wanda aka yi addu'a kuma agaji. To amma mu yanzu sai dai mu yi addu'a a cikin masallaci, kuma idan ta kowa koma gida yana jiran mu'jizar ta. Wanda yake office ba zai aiki da ofis ɗinsa wajen tallafa addini, wanda yake da dukiya ba zai aiki da dukiyarsa wajen tallafa addini, wanda yake da kuɗi, wanda yake da shawara, wanda yake da kyakkyawan ra'ayi, wanda yake da gogewa a cikin rayuwa, ba wanda zai tsaya ya amfani da awa ɗaya ko awa biyu don tallafa wa musulunci. Duk wanda ka ga ya ɓata awa biyar ko shida ko bakwai, mitin ne na siyasa, baya gajiya. zai iya aljam'u baina salatayn bila qawfin wala matar, ba ruwa ba tafiya ya hada salloli guda biyu saboda meeting din siyasa. Duk wanda kaga ya fita daji ya ci gabza ya kwana a kasa ga kura, to dama ya je meeting ne na siyasa ko gobe za a yi zabe. Amma dan addini yana ganin addini bai kai matsayin yadda har zaka dauki abin da zafi haka ba. Ana mai zaka daukar zafi ir addu'a da zaka yi a masallaci da inda mun fili shikenan, ka rike sirbi mai kwaya 30 karaje ana ganin ka shikenan, jama'a sun maka rajista cikin su ka zama salihin bawa wali, shikenan yana ganin mutum ba sai ya aiki ba. Amma da wuya a cikin mu kaga wanda zai iya bada awa biyu ana meeting da shi na cigaban addinin musulunci a unguwar su ko a garin su ko a masallacin su. In kana son kaga mutane sun bada lokaci sun yi zuciya, to ana nema ne da kai mun yi tarayya ga wani dan takara da muke son zamu hada, wannan ko ne zamu kashe dan dan takara mu yi, kuma a zo a yi ta meeting tun da karfe 6 na safe, karfe 6 na yamma, ko a fara da 6 na yamma har zuwa 6 na safe, ba wanda zai gajiya, ba wanda zai kosa. Amma ce za a yi meeting din nan masallacin ka gani, kace dukkan makocin masallaci za a tattauna kawai kan wata matsala ta masallaci. Ramadan na fuskantowa, wani ayyukan alkhairi zamu yi a cikin wannan masallaci, dame-dame ya kamata mu yi, wani ayyukan alkhairi zamu yi, kowa zai bada uzuri. Kila irin cikin mutum 15 da kake sa a ran zuwa, in ka ci sa a mutum 2 ko 3 su. Wannan ba ina baka misali bane da ungwagwarwar ka, dai na ambace ta ne a matsayin misali. Masallacin kowace unguwa ka je haka za ka tarasa a kowane gari, ko in ce Allah kalli cikin masallatai 100 ko za ka samu 95 haka ne. Duk wanda kaga ya daina wani abu, harkar kasuwancin su ce, harkar siyasa su ce, harkar bokon su ce, harkar duk wani abu nashi ne na duniya, amma addini mutum yakan dauka a ƙarshen baya bayan ya gama komai a rayuwa ba abin da zai yi, to shi nan sai kama addini. Ya yi shekara 30-40 yana aiki, ko na gwamnati ko na kamfani ko na fatauci ko na kasuwanci, ruwan sama ya dake shi, ya sha wahala a gida da waje, bayan ya gama duk wannan energy din sa ya tafi kan harkar duniyarsa, to ya riga ga yanzu ya gajiya, in ma aikin ne an riga masa taya, in ma nashi na kanshi ne ba zai iya yi ba, yara sun ture shi, sun makarfin shi ya koma gefe guda, sai dai su rinka ɗaukar musu shekara da jamfa ta zuwa juma'a sun kace shi a gefe guda. To a wannan lokacin ne sai mutum ya nemo sarbi mai kyau na adwa, ya rika shafa masa turare yana zuwa masallaci, kafin limin ya zo ma ya je masallaci. Duk energy din ka kai waɗansu ayyuka na duniya da shi banda addini ce. Wannan shine karshen cutar kai da dan adam yake wa kansa. Har ma in kaga mutumin da yake amfani da lokacin sa wajen addini sai daga barci baya da wayo ne. To wannan dan shedan ne yake mana karshen yaudara da shedan kewa dan adam kenan. Muna cutar kawo nan mu ne. Muna duniya zamu zo mu gina kiyamar mu. Rai baya da tabbas, in kai ne yau ba kai ne gobe ba. In kai ne yau ba ka da tabbas za kai gobe da safe. Planin din kasuwancin ka za ka iya tsari na shekara guda, za ka yi programming din kanka shekara guda kan wata harka ta kasuwanci, wani shekara biyu. A yanzu ake magana a shekara 2004, dukkan 'yan siyasa sun fara tunanin ya za a shekara 2007. Tun an yi nisa, motoci da mashina da atamfofi da key holders da za a yi da me za a yi da yaya za a yi da haram da halal da komai da magudin da gaskiyar da komai, duk komai an riga an yi nisa wajen tsari. Amma dan adam ba da tabbacin zai kai gobe, amma ya yi duk wannan tsarin, to kaga ba yi da tabbacin zuwa 2007, amma ya yi mata kowane irin kasafi, amma ya san dole ne sai ya je lahira, amma bai mata kowane irin tsari ba. Maganar lahira ya san tabbacin, inna sa'ata atiyatun la rayba fiha, ya san wannan. Amma 2007 ba tilas bace ba, kila ai da kai kila ba za a yi da kai ba, kila Allah ta sike maka kafin lokacin. Wama zalika ala Allahi biyaziz, ba wanda zai cewa Allah dambe, kila ka ce alamomin da ya faɗa ba su zo ba, to idan ya ce ya fasa sai wani ce dambe. Duk juma'ar duniya halittu gaba ɗaya hankalinsu a tashe yake, sai in sun da rana ta faɗi ba ta ji kiyama ba, in banda mutum da aljan. Haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, saboda za a tashi kiyama ne ranar juma'a, to duk lokacin da mako ya kewayo dukkan halittu da raguna da tumaki da awaki da kaji a cikin afurkinsu, hankalinsu a tashe yake yau ne wasu juma'a mai zuwa, amma banda dan adam. Wannan hadisi rawahu at-Tirmidhi, wato manzo Allah ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, malai ce rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan, imam at-Tirmidhi rawaito shi ce hadisi ne hasan, hadisin yana da dha'ifanci amma yana da hadisai daban-daban da suka karfafa shi, dan haka dai ya kai tudun manzila. Malai ce al-qarnu, wannan al-qarnu din maganar nawawi ce huwa surul ladhi qala Allah ta'ala ونفخ في الصور كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤلقرن da aka ambata cikin wannan hadisi shine dai as-suru wanda Allah ya ambace shi cikin fadin Allah ta'ala wa nufika fis-suri kaza fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya fassara shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil ala إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن أقرب حديث لقابوه وليلة الله سكال الداء غريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من خاف أدلج دكا وان يجسوله أدلج فزي تفير دلي ومن أدلج بلغ المنزل وانا كو دكي انت فيه الدري تو زي كي يدعك عن كي كيلا بكو فانجا في الناديسين كيلي فيه لفظ أدلج دقا أدلجا لي أدلجا كما أتجنها لسا الله ربشي واتو كو الإدلاج أتجنها لسا الله ربشي shine as-sayru akhir al-layl yin tafiya a karshen dare idan na tambaye ku da ce karshen dare daga yaushe ne karshen dare yake farawa daga karfe nawa muqaddara yanzu rana tana faduwa a wannan kwanakin da muke ciki bakwai saura nawa saura 20 ko 25 kaddara saura 20 rana take faduwa to kaga daga lokacin da rana ta fada din nan dare ya riga ya shigo yanzu karfe 7 da karfe 8 din menene farkon dare ne farkon dare ne har zuwa 10 duk farkon dare ne daga lokacin da aka yi 12 karfe 1 karfe 2 an je ina tsakiyar dare to daga yau karshen dare zai fara ma'ana mu ce karfe 3 ko 3 da rabi an fara zuwa karshen dare ma'ana an riga an wuce abin da ya fi rabin dare kaiwa karshen dare shine kaiwa zuwa mai abinda ya wuce rabin dare larabawa a da musamman waɗanda suke raye cikin abinda ake kira aljazirul arabiya tsibirin larabawa yankin da ya mamaye inda kasar saudiya suke a yau da sauransu yanki ne na sahara kuma a wancan lokaci kayan sufuri da ake tafiya da shi shine raƙuma da mutum zai tafiya kilomita 200-300 kilar cikin sahara tabata cikin kilomita 300 din nan kila zai samu wajen kilomita 50 bai gari jiya ɗaya ba kilomita 50 tafiyar da kuma ko kaga ai ba magana ce ta abin da ba magana ce ta kwana to sai suke to kaga in ana tafiya cikin sahara da rana kuma lokacin zafi kaga tafiyar ba ta yi ba to sai suke yin tafiya a lokuta guda uku lokaci na farko bayan la'asar har ya zuwa rana ta fadi kaga saboda me a lokacin zafin rana ya rabu lokaci na biyu shine karshen dare sai su tashi kamar karfe 3 kuma a fara tafiya har ya zuwa lokacin da alfitir zai keto kamar kace lokacin sallar asuba ya yi daga nan sai a yada zango a huta idan gari ya waye haka kafin rana ta fito kuma sai a sake yin tafiya a yi tafiya mai tazaran gaske har zuwa lokacin da aka kira hanzi kamar karfe 10 to kaga da sha ɗaya tayi kuma rana ta fara bi zafi to sai a samu rubuta ba za a saki tashi bayan an je masauki sai karfe 4 na yamma ko karfe 5 na yamma lokacin zafin rana ya fau to dabara suke tafiya a waɗannan lokuta to duk matafiyin ko dukkan madugun fatake da ya fi kowa iya tsara wannan lokutan to ya fi kowa kaiwa gacci da wuri amma wanda za su zo ba ruwan su da lokacin la'asar idan sun kwanta za su yi tafiya da rana idan suka tafi idan ka yi tafiya ta awa 2 da rana kawai hada ka jigata idan mutum ya kwanta bayan rana ta fara karshen da ba zai saki tafi ba sai gari ya waye saboda gajiya da wahala sannan dabbobin ko ba za su iya tafiya mai daɗi mai tazara ba amma a waɗannan lokutan dabbobin sun fi jin daɗi kamar mota ce tamfi shi a motar kamar a wannan lokacin baya zama yayi sama zafin darajar zafi ba ta yin sama da yawa to shi yasa suke ribata wannan lokacin to a wani hadisin da ba wannan ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru ma'ana saddidu wa qaribu wa abshiru yace wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa shay'in min ad-dulati wasta'inu bil ghadwa wato in ku matafiya ne ko da yi agadi ta hanyar yin tafiya bil ghadwa da jijjibi da safe kenan da zaran gari yayi shaka kuma za ta fito ka riga ka dauka kai gaba an gane ko war rauha da lokacin yammaci rana ta fara sanyi kenan bata riga ta fara ba washayin min ad-dulja da wani yanki na karshen dare ina ba ta fahimta matafiya haka suke amfani da shi sai manzon Allah ya nuna tafiyar da muke yanzu a cikin rayuwa akan hanya muke ta zuwa lahira to sai mu koyi da matafiya wajen ribatar waɗannan lokuta guda uku wajen yin ibadoji na nafila al-ghadwa idan ka tashi da sassafe ar-rawha da al-asr ruwa faduwar rana shay'in min ad-dulja sursul akhir min al-layl kenan yadda matafiyi zai ci ta zama mai yawa a waɗannan lokuta to haka mai ibada zai yi ibada mai yawa a wannan lokutan sama idan zai yi a tsakiyar rana ko qur'ani kake son ka haddace ko waɗansu ayoyi ko waɗansu addu'o'i na manzo sallallahu alaihi wasallam da kai amfani da karfe 12 na rana ko karfe 2 zuwa 3 da kai amfani da karfe 5 na asuba zuwa 7 wanne yafi biyar na asuba ya ga albarka awa biyun nan ta lokacin asuba sai tafi awa 3 awa 4 albarka da rana taka saboda da rana taka akwai hayaniya ga zafin rana ga kaza idan lokacin zafi din ga hayanan mutane da kawo da koma amma wancan lokacin ba zafin rana in lokacin zafin ne sannan kuma gari shiru baka da wanda zai mazo maka surutu ya kawo maka zance an ce sun ce to sai ka samu nasuwa kai ayyuka na ibada masu yawa a wannan lokacin ko karatun alkur'ani ko zikiri da sauransu shi yasa manzo Allah ya faɗi farallan mutumin da idan an yi sallan asuba zai zauna a masallaci ba zai fita ba har sai ya sallan nafila raka'a biyu bayan rana ta hudu ba karamin falala bace buga mutum idan yayi wannan a masallaci ya zauna a wajen ba zai fita ba har sai rana ta hudu yayi sallan nafila raka'a biyu sannan ya tafi gida ganima ce ba gangarwa ba makullan aljanna kenan to ina mata an fahimci wannan tunda mun fahimci wancan dogon bayanin wanda suna cikin waɗansu hadisai cikin Bukhari sai mu dawo nan sai manzo Allah ce man khafa adalaj dukkan matafiyin da ya ji tsoro adalaja to zai rinka yin tafiya a karshen dare ka san a tafiya ta da ka gudu a kan raƙuminka abokanan adawa suna binka su ma a kan raƙuma ka tashi da safe su kuma ba su taso ba sai da yamma tafiyar ka ta kwana huɗu ce ko biyar to ka san cewa matuƙar ba ka yi hanzari ba hutunka ya yi yawa to za su cin maka in ka tsorata ba to za ka rage hutunka man khafa adalaj dukkan wanda ya firgita ya tsorata adalaja to zai rinka ribatar karshen dare don cinye doguwar tazarar tafiya sai manzo Allah ya ce wa man adalaja dukkan wanda yake ribatar karshen dare wajen cinye tazarar na tafiya mai tsawo balagar manzil zai isa gida lafiya abokin adawa ba zai kama shi ba mai sanyi biyu shi a hanya ba zai kama shi ba to amma a nan wurin manzo Allah ba yana nufin matafiya fatake ba yana nufin matafiya zuwa lahira man khafa adalaj wanda duk ke jin tsoron azabar Allah ranar tashin kiyama yake jin tsoron wuta adalaja to ba zai yadda ba ya yi barci a lokacin da dare bisa uku na karshe ya zo zai tashi ya yi ibada wa man adalaja dukkan ko wanda ke tashi ya yi ibada a ɗaya bisa uku dare na karshe balagar manzil zai isa aljanna lafiya ina ba zan zama fahimci hadisi wato tashbihi ne manzo Allah saboda yana da shi ne mafi hikimar masu hikima sallallahu alaihi wasallam sai ya buga misali da abin da zai kusantar da nesa sai ya ce ana inna sil'ata llahi ghaliya ce ku saurara ku hajar Allah tsada gare ta ana inna sil'ata llahi aljanna ku saurara ku hajar Allah ita ce aljanna wato haja da Allah madaukakin sarki ke tallatawa bayi su saya ita ce aljanna farashin da za a bata kuma shine rai da dukiya aljanna ba ta bukatun komai sai mai rai da dukiya inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih
وذلك هو الفرض العظيم. تو سلعة هذا كنا على إن سلعة الله غالية هذا الله تنزل على إن سلعة الله الجنة هذا أبنجي وديك ثلاثة وباي تشيء الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إمام الترمذي يجي حديثي حسن وأدلج إمام النووي زي من مغنن فسرا حديثا هو كلمة تكين حديثا وأدلج ما أنا أدلج بإسكان الدال ديوى دال سكوني ومعناه صار من أول الليل يلا نفهم تفير فالفندري أكي فسرا أما تفير دنا فسرا تفير كالشندري شين فسرا دي إمام رجب ابن رجب كالحنبلي يي كم يكاو شواهد أكي da haka ne anan bana tare da imamun nawawi wajen wannan fasar. Na kuma san ko karin bayani ku duba littafi akwai wani karamin littafi mai kyau na Ibn Rajab al-Hanbali Al-Muhajja fi Sayri Dulja sunan shi kenan dan karami ne tsakanin magariba da isha'i zaka iya karanta shi amma ya fassara wannan hadisin na saddu wa qarib wa absir wasta'inu bil qadwati wa dhaha wa shay'in min ad-dulajati wannan hadisin yawa sarki kadai a cikin wannan littafin dan karamin littafi ne mai kyau haka. والمراد التشمير في الطاعة أبن ذي حديث كنفي جاجر سوى وجن إبادة وتعني مجنر تفير دلي دم يتفير دلقى أكو جاجر سوى وأبن ذي كنفي إبادة والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة هفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه. وانا حديث أنقبوش لك أمنا عائشة الله قال يدعى قريتا tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yuhsharu an-nasu yawmal qiyama za a tare mutane a ranar tashin kiyama. Al-hashru a cikin harshen Larabci yana daukar ma'anar jam'i tarawa yana daukar ma'anar fito da mutane kuma tarawa dai wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wato za mu tara su babu guda ɗaya da za a bari. Za a tara mutane a ranar tashin kiyama hufatan kafafunsu ba takalmi uratan huntaye ba mai sutura a cikinsu ghurlan duk da lofa cikinsu ba mai shayi da wanda zai yi masa. Qultu sai nace ya rasulullah ar-rijalu wan-nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata gaba daya sashi na kallon sashi haka za a yi wa mutane wannan fallasar. Qala sai manzo Allah ce ya Aishatu al'amuru a shaddu min an yuhimmahum zalik tsananin al'amarin ya fi karfin ma a ce hakan ya dame su ba mai iya tuna wannan mata ta ce a gabana ko ya ta ce ko surika ta ce da tufafi ko ba wanda shi wahalar kawai ta lahira da tashin hankalin da ke ciki ya fi karfin mutum ya tuna wannan. Wafi riwaya a wata riwaya al'amuru ahammu min an yanzura ba'dhum ila ba'd al'amarin ya fi damar da su cikin damuwa ya fi sa su cikin damuwa sama da a ce ma sashin su ya kallo sashi abin ya fi karfin sashi ya kallo sashi a ranar tashin kiyama. Muttafaqun alai wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi ko shakka babu wannan hadisi ya dace da wannan babu babin jin tsoro domin dukkan mutum da zai tuna ranar tashin kiyama za a tashe shi a wannan matsayin duk sarautarsa. Ina ga wannan abubuwan da kuma nan ina kira sallah kuma lokacin da zuwa ko ba abubuwa bane ba ku dauke shi ku fitar da shi dauki ma ta sai dai kuma ita mai kaji can waje kuma da yana cewa ranar tashin kiyama zai shiga cikin wannan hali za a tashe shi duk wadatarsa duk sarautarsa duk mulkinsa duk malantarsa duk shehuntakarsa za a tashi cikin wannan hali babu takalmi babu tufafi ga shi tsirara sannan loba a jikin shi ma'ana shayi da wanzami ya masa ma ya koma yadda yake kamar da Allah ce kama bada'ana awwal khalqin nu'idu irin yadda muka fara halitta haka za mu mayar da sura tashin kiyama wa'adan alaina inna kunna fa'ilin alqawli ne akan mu lalle sai mun zartar sai mun aikata dukkan mutumin da ya sanar wannan to lalle ya kamata razani da firgici ya kama shi kada duniya da abin da ke cikin ta ya rode shi ya mantar da shi ubangijinsa kada dukiya da wadata da makami da sarauta da kuɗi ya sa ya manta da lahirarsa ya manta da kiyamarsa ya kamata mutum ya kyautata aqidarsa kafin komai a samu gyararren imani a cikin zuciya da aqida mai kyau sannan kuma a samu kyakkyawan aiki a samu kyakkyawar magana magananka ta yi kyau aikinka yayi kyau bayan aqidarka ta yi kyau to wannan shine makamin tsira a ranar tashin kiyama ba wani ne da za a yi lissafin wannan dan wane ne ko jikan wane ko kanin matar wane ko daga gari ka zaki ba magana ce ta waye zo da imani da aiki na gari مالك غرلن بضم الغين المعجمة غير مكتونين غرلن زائوا غين ضم غين ودتك ميدوغو أسما بعين مكينة أبن كلمة تركي نفي ألا رشي غير مكتونين باماتش عيبا ونشي نكرشي هم حديثا دكي تكن الخوف تيتي باب الرجاء باب ديكي مغانا أكن كيكاوان فاتا لفظا الرجاء yana nufin kyakkyawan fata kuma yana nufin sa rai da yayi shine kyakkyawan fata babur rajai wato babin da ke nufin kyakkyawan fata ko kuma kace sa rai malamai suka ce menene hikimar Imam Nawawi ya fara gabatar da babul khawf kafin ya gabatar da babur raja tunda kishiyoyin juna ne tsoro firgici a waje ɗaya kenan kyakkyawan fata sa rai a waje ɗaya kenan kaga ai tsoro kishiyarsa shine mai rashin tsoro da firgici kishiyarsa shine mai sa rai ko kyakkyawan fata duk wanda yake da kyakkyawan fata bai firgita ba ke wanda ko duk ya firgita to ba da kyakkyawan fata me yake bare fara gabatar da janibul khawf ala janibir raja wadan suka ce kira shi a fahimtar sa duk da ana buƙatar waɗannan al'amuran guda biyu al-khawf ar-raja amma shi ya fi rinjayar da wato al-khawf ala janibir raja wato ya kamata dan adam tsoron da ke cikin zuciyarsa game da azabar ubangiji ya kasance ya kai kashi 51 ko da 2 ko da 3 cikin 100 idan ya tsora gowar 47 ko da 8 ko da 9 ya zanto janibi ne na sare wato kansa tafi daidai wa daida yughallibu janibal khawf ala janibir raja wadansu suka ce shi yasa ya fara gabatar da al-khawf kafin raja wadansu kuma suka ce a'a yayi haka ne saboda hikima da dabara ta mai wa'azi idan aka bada hadisan da suke sa jin tsoro kila mutum ya kado ya firgita ya zautu har ya kusa tsaye mai tsammani to sai a kawo babur raja wanda zai kunshi ayoyi da hadisan da ke sa sa rai to wancan tsoron da mutum ya ji sai ya ragu saboda ya samu sa rai ko kuma a ce sai wannan tsoron ya sa ya daina aikata sako wannan sa rai kuma ya zaburar da shi wajen ayyukan alkhairi saboda dai Imam Nawawi ya ta mun sai daga ya bar duniya tun lokaci mai tsawo wanda zan zo bayan da suke kokarin su ce abin da yake nufi kenan shi ko ya ga mutu Allah ya kansa da gafara dole zai ka gabatar da dai kafin dai idan ka tashi bayani kai wa wannan babu sannan kai wa wancan babu amma me yake kuma gabatar da wannan akan wannan ba ya rai ballanta na mutum tube shi babur raja'i babin da yake magana akan kyakkyawan fata qala Allah ta'ala qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى وهل نجازي إلا الكفور وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء مالا ياكاو آيوي كمرهكا آية تفرقوا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وجدتنا تكين آيوي سورة الزمر Allah madaukakin sarki yace ka ce da su ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wadanda suka shallake wa kawunan su iyaka al israf shine mujawazatul haddi ketare iyaka akan ce mutun ya ketare wa kansa iyaka idan ya aikata munanan ayyuka ya shawo tafi karfinsa ya aikata ayyukan barna da suke da yawa a cikin rayuwarsa to sai a ce asrafa ala nafsi ma'ana ya ketare ma kansa iyaka ma'ana ya ja kansa cikin azabar Allah ko cikin fushin Allah ya ku bayina da suka ketare ma kawunan su iyaka la taqnatu min rahmatillah kar ku dai bai tsammani daga rahmar ubangiji duk yawan zunubin ku kada ku yi tsammanin Allah ba zai gafarta muku ba. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lalle Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne sannan mai jin kai ne. Wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna hakikanin kyakkyawan fata. Ma'ana duk yadda mutum yake da laifi ko ya daɗe ya ɗauki shekaru yana yin laifin, kada ka ce Allah ba zai gafarta masa ba, kada shi ya ɗauka Allah ba zai masa rahama ba zai ji kansa ba. Kuna tare da hadisin mutumin da ya kashe mutum ɗaya ɗaya har 99, tare da haka kuma nadama ta kama shi ya so tuba ya je ya samu wani mai ibada a masallaci ya masa fitawa, shi kuma ya ce Allah ba zai karɓi tubanka ba, ya kashe shi ya cika na 100 da shi. Tare da haka tunda akwai fitra, hunaka nida'ul fitra, wato fitra tana kiran shi. Fitra da Allah halitta dan adam akai tsarki na san gaskiya da Allah halitta kowane bil adam akai, sai ka da samun nadama, sai kuma je tambaye wani malami, malami ya ce masa in ka tuba Allah zai karba, kuma ya tuba kuma Allah ya karbe shi. Tare cewa ya kashe rai daidai har mutum dani, ashe in har ya kasance mutumin da ya kashe rai 100 ya tuba Allah zai gafarta masa, in dai ya kyakkyawan tuba tsakanin shi da ubangijinsa, to kai da ka kashe ɗaya ko ka kashe biyu ko ka kashe biyar ko ka kashe goma, kai ma ka tuba Allah zai yafe maka. Ba sharɗi bane kar mu ɗauka cewa sai an yi wa mutum haddi sannan Allah yake yafe masa. Haddi ɗaya ne daga cikin abubuwa da ake kankare zunubai da su, amma ba shi kadai bane ba abin da ake kankare zunubi da shi. Akwai tuba tabbatar da su, ko da ba a yi maka haddi ba akan laifi, ko da laifin na haddi ne, mukaddara magidanci da ya zina ba laifin kisa bane ba, muqaddara mutumin da yake luwadi ba laifin kisa bane ba, muqaddara mutumin da yake san kai kaga shi ma za a kashe shi. To sai mutum yayi waɗannan ababai da yawa ko shekaru aru aru, ba a kama shi a kai shi kotun musulunci ba balla tana yi masa haddi. To kaga anan gurin idan har yayi tuba kyakkyawar tuba tsakanin da mahalicinsa, Allah zai kankare dukkan abin da ya nauda wannan shekaru. Shine la takarzu min rahmatillah, kar ku dabe tsammani daga rahmar ubangiji. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Akwai mutane sukan yi maganganu kawai na modanka da shaci faɗi da aiwa da koyar su ba Allah ba zai gafarta masa ba, danganci ne faɗin irin wannan magana. Ya tabbata a cikin hadisi, don haka kada ka zanto mai sa bayi su ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji duk irin ayyukansu na ɓarna, kai dai buɗe musu ƙofofin tuba. Faɗi sharuɗa da ake so a yi don bawa ya zanto karɓaɓɓe a wajen mahalicci, amma kar ka kalle yawan zunubin ka ce Allah ba zai gafarta ba. Gashi Allah ce la taqnutu min rahmatillah, sai ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Wannan jumla ce ta aliliya, kamar mai tambaya ya yi tambaya dan me aka ce kar ku dabe tsammani, sai ce domin Allah yana gafarta zunubai gaba daya. A nan gurin zance ne da aka gina shi akan mu'akkidat da dama. Al mu'akkidu al awwal li hadha al kalam inna, wanda harfi taukidin ne wa nasu, lalle. Sannan kuma sai ce yaghfiru dhunuba, kaga alif da lam din da ke cikin adh-dhunub, alif da lam ce istighraqiyya, yana gafarta dukkan wani jinsi na zunubi, kowane irin jinsi ne na zunubi Allah yana gafarta shi. Sai kare karfafa zance yace jami'an, koda bai ce jami'an ba, kalmar adh-dhunub da aka shigar da alif da lam a ciki tana nuna dukkan zunubi, amma jami'an sai zanto wani taukidin din ne da ba. Sannan kuma ya ƙara da wata jumlar ta gaba, innahu huwal ghafurur rahim, domin shi mai gafartawa ne mai jin kai ne. To yaya dukkan ƙarfafa zance da salon ƙarfafa zance irin wannan mai ƙididdiguwa da inna da alif da lam da ke cikin adh-dhunub da kalmar jami'an da kuma jumlar ƙarshe innahu huwal ghafurur rahim, da Allah ya ƙarfafa zancen shi da shi na cewa yana gafarta zunubai, sannan wani zo ce Allah ba zai gafarta wa ni ba, Allah ba zai wa wani rahama ba, wannan akwai ganganci mai yawa a cikinsa. Don haka in za mu yi wa'azi ko faɗakarwa ko za mu yi hira a kan titunanmu da wuraren shakatawarmu, mu daina maganganu irin waɗannan, waɗanda ce ya Allah ba zai gafarta wani ba, ai wani kan su wani lahirarsu da kallo. Ma'ana kai fa in ka ce su wani lahirarsu da kallo, ma'ana kai kamar kana ba kanka kai mun tsira ku 'yan kallo ne, ran tashin kyama ku 'yan kallo ne, banda ku a cikin wannan turmutsutsin. Ta kaga wannan kan shi nau'i ne na wato shi dai ka tabar da shi daga rahmar ubangiji, kai kuma ka baiwa kanka garanti, to cikin kowane guda biyun me hujjarka, ya kai ka tabar da wane? bayan ba nassan alqur'ani ne ya tabbata da shi ba, ya kai ka biyo kanka tabbas kai dan kallo ne, bayan ba Allah ne baka tabbas din cewa zaka amuntu ba a ranar tashin kiyama. Daka ina ga lalle ya zama wajibi mu sai kake bakunan mu daga irin waɗannan mungun. Ya kawo me?
Ya kawo zane ya ce gashi kai zina in kai ibada shi ta da
Allah. Wannan duk ƙarya ce.
Wani
littafi ne kuma suna fariza ya kawo maganar laifin zina ya ce koda mutum ya yi ibada ta shekara 70,000 Allah ba zai karba ba. Wannan duk ƙarya ne. Tatsuniyoyi ne. Ba su da asali ko cikin Qur'ani ko cikin hadisi. Kawai irin masu wa'azin tulmin nan ne ya samu wuri ya share ya zo ya da Allah da manzansa ƙarya. Ya rubuta a littafi kuma ya ce Allah ne faɗa. Wannan ko shakka babu yana da rabo a cikin faɗin Allah ta'ala, fawailul lilladheena yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun. Dan mutum zai riga Allah ƙarya. Ya ce ko mutum ya shekara 70,000 yana ibada Allah ba zai karba ba. Akwai gaggance a cikin wannan. Gashi Allah ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa hal nujazi illa al-kafur. Shin za mu yi sakamako ne in ba ga kafiri ba? Me dangantakar wannan aya da babu raja? Allah ya ce shin za mu yi wani sakamako ne in ba ga kafiri ba? Ma'ana in ga mun yi sakamako na azaba ga wanda yake ya mutu na kafirci ne. Amma wanda ya mutu na wani laifin da ba kafirci ba, zai sa ne cewa za a gafarta mishi. Abinda aya take nufi kenan. Wa hal nujazi illa al-kafur. Wato dai take da inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. In shirka ne da kafirci Allah ba zai gafarta ba, amma in abin bai kai shirka da kafirci ba Allah na iya yafewa. Wa qala ta'ala inna qad uhiya ilayna an al'azaba ala man kazzaba wa tawalla. Yana daga cikin abin da aka umarci annabi Musa dan uwansa Haruna sai isar auren Fir'auna. Inna qad uhiya ilayna, lalle mu an yi mana wahayi, annal azaba ala man kazzaba wa tawalla, azaba tana tabbata ne akan dukkan wanda ya ƙaryata kuma ya juya baya. Dangantakar wannan aya da babu raja ta wace fuska kenan? Allah ya ce kawai azaba ana yin ta ga men wanda ya ƙaryata ya juya baya, ashe wanda laifinsa ba ƙaryata Qur'ani bane ba ƙaryata hadisi bane ba, to kenan azaba ba za ta cike shi ba. Tunda annal azaba, azaba kadai tana tabbata ne alaman kazzaba wata wanda, ashe allazi lam yukazzib, allazi lam yatawalla, wanda bai kareta Allah da manzansa ba, wanda bai juya baya ya bar musulunci ba, shi zai sa ran mai rahamar Ubangiji. Abinda aya take nufi kenan. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulli shay'i. Sannan Ubangiji ta'ala ce rahmata ta yalwace komai. Cikin suratul A'raf. Wa an Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq wa adkhalahu Allah al-jannah على ما كان من الأمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وانا حديثي عن كربوشي لك عبادة ابن الصامد الله شكار الدعاء قليش عبادة ابن الصامد يسي من ذا الله يسي من شهد أن لا إله إلا الله وانا دوي شهد باق من بوتا بساك سنسنسا سي الله wahdahu la sharika la, shi kadai ba da abokin tarayya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya kuma shaida cewa lallai annabi Muhammad manzansa ne kuma bawansa ne, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, ya kuma shaida cewa lallai annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kuma kalmar Allah ce da ya aika ta zuwa ganan Maryamu, wa ruhun min, kuma ruhi ne daga Allah, wa anna aljannata haqq, kuma ya tabbatar aljanna gaske ce akwai ta yanzu haka, wa anna an-nara haqq,
kuma ya tabbatar wuta ma gaske ce kuma akwai ta a yanzu haka adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance a kai na aiki muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi idan mutum bai yi tambaye ku cewa menene dangantakar wannan hadisi da babin menene abin da zai zama ansa babi da yake magana akan ar-raja sarai ko kikkiawan fata sai aka kawo wannan hadisin a ciki me dangantakar hadisin da babin dangantakar hadisin da babin shine an nuna mana cewa duk wanda ya shaida ba abin bauta bisa gaskiya sai Allah shi kadai annabi Muhammad manzon Allah ne bawansa ne annabi Isa bawan Allah ne manzonsa ne kalma ce ta Allah da aikata zuwa ga nanar Maryamu kuma ruhi ne daga Allah kuma yace da aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce kaga dukkan waɗannan i'tiqadat ne kudiri ne na me na zuci duk wanda yayi wannan adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al-amal to wannan alama kana min al-amal tana da fassara iri ko dai mu ce alama kana min al-amal akan duk abin da yayi na aiki aikin sabo ba zai hana shi shiga aljanna ba matukar ya shaida da wannan al'amuran yana da wannan aqidar aikin sabo ba zai hana shi shiga aljanna ba shine adkhalahu Allahu aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna alama kana min al-amal ko me ya aikata na aiki ina fata an fahimta wannan fassara ta daya kenan fassara ta biyu adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna abisa gurbadan abin da yake kai da aikin alkhairi ma'ana a cikin aljannan matsayin sa gurbadan aikin sa dan za a samu shi da wani da wani suna da wannan aqidar to kowa zai zauna a cikin aljanna gurbadan me aikin sa in wannan ya fi wannan aiki a daura shi bene na sama da shi in wannan ya fi wannan a daura shi bene na sama da shi ala ma kana min al'amal din ai manzo Allah ya ce da sahabbai za ku hango dan su a cikin aljanna yadda kuke hangen tauraron nan mai tsananin haske a gabas ko a yamma ba ko ne tauraron da yake ko ne haske ba wata rana a gabas ko a yamma zaka hango shi yace to haka zaku hango gidajen waɗansu a cikin aljanna ga su can koli ku a cikin aljanna fa kuke amma tsakanin ku da su kamar tsakanin ku yanzu da wannan tauraron sai sabai suka ce cap da to waɗannan annabawa ne da manzanni sai manzo Allah ce kalla innahum qaumun saddaqu Allah aamanu billahi wa saddaqu al-mursalin wadansu mutane da suka yi imani da Allah suka gaskata manzanni za su ga wannan matsayi ashe kaga matsayi daban-daban da ku cikin aljanna wani yabo ne yanzu a ce zakaninka da wani a cikin aljanna kamar tsakaninka da tauraron nan ana aika san ya maka fintin kau to shine adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana to wadannan fassarori guda biyu ko wacce za ta iya shiga cikin hadisi kowace ana iya fassara hadisin da ita domin ba sa cin karo da juna domin kowace akwai abin da ke gaskata ta na waɗansu nassoshin na daban na waɗansu hadisan ko ayoyi daban idan mun ce adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal duk irin abin da ya aikata ba zai hana shi shiga aljanna ba abin nufi wannan baya hana ya zauna a cikin wuta a yi masa azaba saboda waɗansu laifuka amma ba zai dawo ba da ƙarshe za a yi me a sai shi a kai shi aljanna muna da hadisan da suka zauna wannan cikin Bukhari ga sunan da yawa idan muka ce alama kana min al'amal gurgudan matsayinsa cikin aljanna gurgudan aikin sa tunda wannan aqida ce kuma shi da mutane za su yi irin wannan aqidar sai dai wani ya fara aiki to kaga anan gurin ita ma fassara ce wadda take a fili dan ga wannan hadisin da na buga mana misali da manzo Allah ya ce tsakanin waɗansu da waɗansu kamar tsakanin mu da wata a yanzu ko tauraro a sama dan kaga wannan hadisi idan muka dauki wancan fassara ta farko ko shakka babu ya dace da mai wannan babi da muke ciki cewa wato ina kyauta san fassarar da Imam an-Nawawi ya bashi kenan dan shi yasa ya kawo shi a cikin wannan babi dan in ba wannan fassarar ka bashi ba to ba zai dace da hakikanin abin da aka kulla babin akan sa ba kaga kenan in mutun yayi wannan shaidawar to kowane irin aiki ya aikata kai ba za ka tabbata da shi ba kace ai wane ba shi ba aljanna a adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al-amal ina fata an fahimta to mu sake kallon hadisin ina jin lafazin shahida mun yi bayanin sutun rannan a cikin darasin da ya wuce ina ga ba buƙatar yanzu a sake maimaitawa man shahida la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, mutum baya iya bada shaida sai in yana da me, sai in yana da ilimi kan abu. Abinda baka da ilimi ka bada shaida, ashe shaidawar tana bukatar ilimi. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu, kalmar abduhu wa rasuluhu game da annabi muhammad ga kuma game da annabi musa ga annabi isa alaihi salatu wassalam tana da ma'ana ko shakka ba, amma mu dauke ta game da annabi isa alaihi salam. Malamai suka ce fadawa annabi isa cewa mutum ya shaida cewa annabi isa abdullahi wa rasulullahi, bawan Allah ne ko manzon Allah ne, wannan kalmomin guda biyu da su mutum ya mayar da martani akan yahudu da nasara. Kalmomin guda biyu su nasara wato krista sun ce annabi isa menene, ko dai Allah ne ko dan Allah ne ko daukan alloli guda uku, sai Allah ce abdullahi, nan ma manzo Allah ce me abdullahi, ma'ana ba dan Allah bane, ba nabiyin alloli bi bane, ba na ukun alloli guda uku bane ba, abdullahi. Su kuma yahudu a aqida su annabi isa ba mutumin kirki bane, da haka ba su imani ba, da haka suka kafirce mu, da haka suka bijire masa, da haka suka masa jafai, da haka suka yi yunkurin kashe shi, har da ƙarshe suka yi da'awar kashe shi, Allah ya kare ta su. To nan gurin sai ai musu mayar musu da martani da kalmar me rasulullahi, mutumin da kuka dauka ba kowa kowa din nan ba, shi manzo ne na Allah. Ko kuma wancan da kuka wuce da shi matsayin manzo, kuka kai shi matsayin Allah, ku dawo da shi abdullahi ne kuma rasulullahi ne nan take. Wato kalmar rasulullahi tabbatar da risala na nuna bashi matsayi sama da na kowa a cikin mutane, amma kalmar abdullahi na nuna rashin daidaita shi da Allah. Ko wace kalma tana da tasiri, ba haka kawai ake mata ta ba, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka faɗa masa komai ya fi son ka ce masa abdullahi rasulullahi. Ina fata an fahimta. Don haka lokacin da wani ya zo yake cewa manzon Allah ya sayyidana wa bana sayyidana wa khairana wa bana khairina, ya mafi alherin mu dan mafi alherin mu shugaban mu dan shugaban mu, sai manzon Allah ya ce ku faɗo ni sashi na magana ku, ba sai kun kai kalmar kata ba. La yaftahu yannakum shaytan, kar sai dan ya zamar da ku da kanta farki na gaskiya. Innama ana abdun ku qulu abdullahi wa rasuluhu, ni bawa ne ku ce bawa Allah manzon Allah, shikenan kun kare ba sai kun kare sa, saboda kar mutum ya shiga cikin guluwi wuce gona da iri kenan, ya kai manzon Allah matsayi irin na Allah. To kaga wannan ya zama shirka kenan. Sannan kar mutum ya yi wa manzo jafa'i ya daidaita shi da sauran gama garin mutane, wannan ya yi wa manzon Allah jafa'i, ya rage wa manzon Allah matsayi, kuma shi ma bai zama mutumin kirki ba in yayi haka. Ina fatan wannan ya fito fili. Wa kalimatuhu alqaha ila maryam, kalma ce ta Allah da ya aika ta zuwa ga nanar maryam, wato shi annabi isa kalmar Allah ce. To me ake nufi da cewa annabi isa kalmar Allah ne? Shi ne malamai na sarfa suke cewa shi isa, wato abinda da ake nufi da kalmar Allah anan ita ce kalmar kun fe kun, dan Allah ce inna masala isa inda Allah kama sali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun, wato matsayin annabi isa kamar matsayin annabi adam ne, Allah ya halicce shi da turbaya shi da shi kun kasance, sannan kuma sai me sai ya kasance, wato wannan ita ce kalimatullah din. Shi sa shi isa din ba shi ne kalmar ba, a'a annabi isa ya kasantu ne bayan an faɗi kalmar. Shi sa suke cewa walaysa isa huwa kun walakin isa bi kun kana, isa din ba shi ne kun din ba, a'a isa din ya faru ne bayan an faɗi me kun, shi ne kalimatuhu kenan, kalmar Allah ne. Abin nufi Allah ya furta kun annabi isa, kuma ya kasance a cikin jariri a cikin cikin mahaifiyarsa ba tare da namiji ya sadu da ita ba, kuma ba tare da ya ɗauki lokacin da jarirai suke ɗauka a ciki ba, wata shida, wata bakwai, wata tara ba, rana ɗaya aka yi aka gama. To kaga ai lallai wannan kun fa kun din kenan. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kalimatuhu alqaha ila maryam, kalmar Allah ce da ya aika ta zuwa ga nanar maryam, ma'ana ya aika da ita kalmar kun kenan, fadin take da wuya sai kasance. Wa ruhun minhu, sannan ruhi ne shi daga Ubangiji, wato ruhi ne daga wurin Allah, ba daga wani sashi na Allah ba, saboda min anan ba ta ba irziya ba shi ba, min ce limtida'il ghaya, min limtida'il ghaya wadda take nuna abu ya faru masomar abu daga kaza, mafarar abu daga kaza, wato mafarar annabi isa daga wajen waye, daga wajen Allah, ma'ana shi ya samar da shi, shi ya halicce shi, amma ba wani sashi ne na Allah ba, yammashin sukan yi kokarin fassara wannan fassara ta san zuciya cewa wani sashi ne shi na Allah. Kaga yan suka faɗi irin wannan a sai a ce da su to ai kowa ma in haka ne kowa ma daga Allah ne dan Allah ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min ya hore muku abin da ke sama da abin da ke kasa gaba ɗaya minhu. To anan sai mu ce minhu din da kuka ce a can wurin shin irin ta ce anan kun ce wa ruhun minhu ruhi ne daga jikin Allah ma'ana balagace ne shi na Allah shin irin ta ne anan wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu da dabino da inabi da lemo da gwanda da ayaba da dukkan abin da kuke gani da Allah ya ce ya huce ya hore shi shi ma sashi ne na Allah ko kuma daga wurin Allah sai dai daga wurin Allah amma ba wai sashi ne ko bangare na Ubangiji ba ina fata an fahimci wannan. Wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harrama Allahu alaihi aljanna a riwaya ta imamu muslim yace wanda duk ya shaida cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne harrama Allahu alaihi aljanna ubangiji subhanahu harrama Allahu alaihi annar astaghfirullah harrama Allahu alaihi annar ubangiji subhanahu wataala zai haramta masa shiga wuta. Ma'ana kaga anan cewa duk wanda ya shaida ba abin bauta bisa ga gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne Allah zai haramta masa shiga wuta. Ma'ana ba ai maganar koda ya aikata aikin abin nufi koda ya aikata aikin sa kaga wannan ahadisi ne na raja wato wanda zan sa mutum ya sa rai. Wa Abi Dharr radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Allahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha aw azyadu wa man jaa bis sayyati fajaza'u sayyatin sayyatun mithluha أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم. وانا حديثي عن قرب شرك أبو ذر الغفاري الله شكال التأغريش yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah madaukaki yace kaga hadisi ne kudusi man jaa bil hasana falahu ashru amsalha aw azid wanda duk yazo da aiki kikkiawa guda daya yana da kwatankwacin sa na sakamako guda 10 aw azid ko sama da haka wa man jaa bis sayyi'a wasalan da ke wuri na aw azid kuma na ku haka ne ko akwai wanda ya ce aw azidu azidu ne to shike na tabbatar zai iya daukan ma'anan azidu aw azidu aw azidu ma'ana yana da kwatankwacin wannan na sakamako har guda 10 au azidu ko an kara masa akan 10 an gane ku wa man jaa bi sayyi'a wanda yazo da mummunan aiki guda daya fa fajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna shine mummuna irin ta guda daya au aghfiru ko kuma in gafarta masa kaga maganan akan au azidu zai fi dacewa sama da kace au azidu aw azidu duk da a wasali na ga yawanci duk abin da ke hannunmu a riyadu salihin da ke kasuwa galibi azidu aka rubuta amma yafi ihtimalin aw azidu amma ma iya muradi an hadisin cikin sahihi muslim na'am wa man taqarraba minni shibran wanda duk ya kusace ni gurgudan dani daya ai an san dani idan mutum ya tabe ɗan yatsansa faɗin da ke tsakanin babban ɗan yatsa zuwa ɗan yatsan tsakiya ta fuskar gwaji haka ya tabe su shine me ashibru wanda ya kusance ni da tsawon ɗani ɗaya taqarrabtu minhu zira'an zan kusance shi tsawon zira'i wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wanda ya kusance ni tsawon zira'i ɗaya wannan zira'i shine daga gowar hannu zuwa ƙarshen tsawon yatsu ko shine zira'i to duk wanda ya kusance da tsawon zira'i daya taqarrabtu minhu ba'an zan kusance shi gaba guda ya gaba guda yake mallam gaba guda a katabi hannunka haka gaba daya shine gaba guda ba idan a cikin larabci yayin da idan ka miƙe hannunka na dama ya dama na hagu ya hagu faɗin da ke tsakanin su shine mai ba a cikin larabci ku sa masa duk sunan da kuka ga dama a Hausa wannan dai shine ba mu fahimta hadisin manzo Allah duk sunan da kuka dama ka bashi ni dai na ce masa gaba guda wa man atani yamshi wanda yazo min yana tafiya ataituhu har walatan zan zo masa ina sassarafa ko gaggawa wa man laqiyani bi qurab al ard khati'atan la yushriku bi shay'an laqituhu bi mithliha maghfiratan wanda ya gama da ni a gobe kiyama bi qurab al ard da cikin kasa khati'atan na kuskure zanubin sa ya kai a cika duniya la yushriku bi shay'an amma a cikin bai shirka da ni ba ayyukan sako ne kadai laqituhu bi mithliha maghfiratan to zan ni kuma zan zo masa da cikin kasa din na gafara to da dai bai shirka ba wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ruwaito shi ma'anar hadisi imam an-nawawi ce ba dan hadisi shine man taqarraba ilayya wanda ya kusance ni bi ta'ati wato ta'ata ke dan taqarrabtu ilayhi ni kuma zan kusance shi bi rahmati da rahmata wa in zada zittu idan ya kara sai in kara duk wanda ya kusance da da'a ni kuma zan kusance shi da me rahama in ya kara wata da'ar sai in kara wata rahama imam an-nawawi ce kawai abinda hadisin ke nufi kenan amma sai ubangiji ya ambaci waɗansu ababai da mutane ke amfani da su wajen awo a wajen awo kowa ya san zira'i ya fi ɗani kuma kowa ya san gaba ɗaya ya fi zira'i sannan kuma kowa ya san sassarafa ta fi tafiya sai Allah ya ambaci waɗannan al'amura don ya kusanto da nesa in kai ka kusance shi da ayyukan da'a shi kuma zai kusance ka da yawan gafara shikenan abin da yake nufi kenan haka imam an-nawawi ce fayin atani yamshi idan ya zo min yana sauri ai wa asra fi ta'ati ataituhu har walatan ni ko zan zo masa ina sassarafa ai sabaqtu alayhi rahmata wa sabaqtuhu biha sai in malalo masa rahama in rigaye shi ma da ita walam uhwijuhu illa al-mashi al-kathir ba sai na bukatar da shi zuwa ga yin tafiya mai yawa ba fil usul ila al-maqsud wajen isuwa zuwa ga abin da yake nema wa qurabul ardi idan an ce qurabul ardi kuwa bi dhammil qaf da yawa kafin dinnan bamma wa yuqalu bi kasriha akan ce qirabil ardi da yawa kafin kasra wa dhamm asahhu sai dai yin dhamma shi yafi inganci a larabci wa ashharu kuma shi yafi shahara wa ma'anahu ma'anatsa ma yuqalibu mil'aha abinda yake dab da cikin kasa ba wai cikin kasa gaba daya ba haka imam an-nawawi ya fada wallahu a'lam ina jin mun fahimci wannan hadisin dangantaka sa da babul raja ko tunda dai aka ce inda mutum zai zo da cikin kasa na zunubi sannan bai shirka ba to Allah zai zo masa da cikin ta na gafara to wannan shine inda yake dangantaka da babin to amma waɗannan al'amura da imam an-nawawi ya fassara idan mutum ya kusance ni da zira'i daya zan kusance shi da ɗani zan kusance shi da zira'i in ya kusance ni da zira'i zan kusance shi da gaba guda in ya zo mun yana tafiya zan zo masa har walatan imam an-nawawi ya fassara shi gaskiya wannan wani zai iya cewa tawili amma a fahimta ta ba tawili ne wanda yake mai hadari ba tawili ne karɓaɓɓe tunda an yi maganar alhasana wa sayya to kowa ya san tunda an ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati kaga ana maganar wanda zai da hasana shine aikin alkhairi ko sayyi'a mummunan aiki to wannan ya nuna man taqarraba ilayya sai ya zanto me bi hasanatin shi baran taqarrabtu ilayhi minhu bi rahmatin zira'an kenan ina fata mun fahimta wato tawilin yana da abin da zai gaskata shi idan aka ce mutun yayi wadansu kuma za su iya daukar shi a matsayin yadda salaf ke daukar hadisi irin waɗannan amir ruha kama ja'a bil kai gudanar da shi yadda yake a zahirinsa kar ka yi bayanin yaya abin yake abin nufi sai ka ce duk wanda ya kusanci Allah tsawon zira'i ubangiji ta Allah zai kusance shi tsawon ba ma'ana amma yaya kusantar Allah take shi bai kansa sani ina fata mun fahimta shi ya biyo kansa sanin kaifiyar kusantar. Amma kowa sai idan an ce wani ya kusanci wani ai ya san kusanta, to amma yaya kusantar Ubangiji take da yake komai nashi ba daidai yake da na bayansa balle saka mislihi shay'un huwa sami'ul basir. Hadisin karshe da zamu tsaya kansa, an Jabir radiyallahu anhu, jaa arabiy ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam faqala ya rasulullah mal mujibatani, qala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna wa man mata yushriku bihi shay'an dakhala an-nar, rawahu muslim. Jabir dan Abdullahi yace wani mazaunin karkara ya zo wajen manzon Allah yace mal mujibatani, menene abubuwa guda biyu masu wajabtarwa? Faqala, sai manzon Allah yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna, duk wanda ya mutu bai hada Allah da kowa ba zai shiga aljanna. Wa man mata yushriku bihi shay'an dakhala an-nar, wanda ko duk ya mutu yana hada Allah da wani to zai shiga wuta. Wato kenan tauhidi yujibu dukhul al-janna, shirka kuma yujibu dukhul an-nar, sunna al-mujibatan. Wato shirka na wajabtarwa mutun shiga wuta, tauhidi kuma na wajabtarwa mutun shiga aljanna. To kaga wannan shi ma ya dace da babur raja, hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito. Sai mu dakata wannan abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure, kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karanta Al-Qur'ani domin ya hadda a bayan sallar asuba, kuma ya zauna a masallaci har gari ya waye ya sallar nafila raka'a biyu, to ya dace da fulalar da wannan hadisi ya ambata? Ya dace da ita wannan karatun Qur'ani domin har da ibada ce, tunda har da Qur'ani din abu ne mai falala. Da haka wa manzon Allah ya bambanta tsakanin mai harda din da mara ita cikin hadisansa a babu limanci da sauran waɗansu babuka da ke tabbatar da falala. Da haka ba ce dole sai karatun da ka zauna kawai karatu kake da nufin ibada ba, a'a, ko da karatun da gashi kana ba ce ibada sannan kuma kana nufin harda. Sannan wannan kuma ke cewa hukuncin limancin bebe da kuma wanda ya bi sallah, duk mutumin da yake da nakasa kamar misali ta bebantaka wadda take da tasiri wajen karatunsa, to ba za a naɗa shi limami na dindindin a masallaci ba. Amma idan ya zo yana sallah kai baka san bebe ba ne ka bihi sallah, sallar ka ta yi, don yana cewa idan mutum ya bi shi ba tare da ya sani ba, sallar ka ta yi. Domin asali shi ne dukkan wanda sallarsa ta yi idan ya yi ta shi kadai, to idan an bi shi an yi sallah, sallar wanda ya bi shi ta yi. Wannan shi ne ka'ida. Wannan ke cewa dangane da wata gasa da aka sa ta wani kamfani na cewa idan mutum ya sayi kayan da kamfanin ke tallatawa, to akwai kaci-cikaci wanda mutum zai iya samun waɗansu kuɗi ko waɗansu na'urori. Ya halatta ko bai halatta ba, wannan dai baya shiga babu caca a iyakacin fahimtata, ba caca bace. Domin caca akan samu mai ci da wanda suka yi hasara, amma irin wannan kaci-cikaci da kamfanoni suke bayarwa ba wanda zaka ce ya yi hasara, sai dai ka ce wani ya samu da yawa, wani ya samu kaɗan. Domin asali dai ka sai hajar, kuma hajar ka yi amfani da ita, ya rage na ka samu abin da suka ajiye a ciki, na idan ka samu ka kai za a baka kyauta ko baka samu ba, shi ko mai caca hasarar kuɗin sai yi, ya zama kuɗi bai samu wani abu ya dawo masa ba, kaga wannan ba caca bace ba. Ya halatta mutum musulmi ya koyi aiki a wajen arne ko da baya sallah? Idan wani aiki ne na sana'o'i da suka shafi duniya, za ka koya a wurin kowa da kowa ma, ko mutum arne ne, ba sharaɗi ba ne sai musulmi za ka koyi wani abu a wajensa. Allah bai haranta maka mu'amala tsakaninka da wanda yake ba musulmi ba. Abinda aka haramta maka ka so shi a zuci tare da cewa ka san shi kafiri ne ba musulmi ba ne, soyayyar zuci.
sannan kuma da taimaka masa akan aqidarsa, ko da taimaka masa lokacin da yake fada da taka aqida. Wannan shine abin da yake haramun qarara. Martabarsa ta haramci ta kan sha bamban gurgudan mai kai. Akwai lokacin da abin da zaka yi zai kai ka kafirta daga musulunci. Akwai lokacin da abin da zaka yi zai zanto matsawar kabira cikin kaba'ir zunub, manyan laifuka kenan. Babban laifi amma bai kai a ce shirka ba. Amma dan ka sai wata hada ko ka sayar masa, ka koyi wata sana'a a wajensa, ko shi zo ya koya a wajenka, wannan ba a haramta maka shi ba. Wannan yace yana da matsananciyar sha'awa game da mace. Yake sayawa ko ta addu'a da za a bashi da za ta taimaka masa ya riƙa yi. A iyakacin sani na ban san wata addu'a da take rage sha'awa ba. Kamar yadda ban san addu'a da take kawar da yunwa ko ta kawar da kishirwa ba. Da yunwa da kishirwa da mace dukkan su bukatu ne da Allah ɗabi'arta da dan adam a kai. Sai dai mutum yayi juriya in bai samu ba. Amma babu yadda za a yi mutum ya musu tawaye kuma yana lafiya. Mutum ya ce ba zai ci abinci ba, ko kuma daga yau baya da bukatar ruwan sha, ko baya da bukatar mace, ko baya da bukatar iska da yake shakanin numfashi. Dukkan waɗannan suna daga cikin abin da kira al-hajat ad-daruriyya, al'amurra na dole a cikin rayuwa. To da haka ya kamata mu fahimci wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ga wata addu'a da mutum zai ba idan gafi na gwaurantaka ya same shi. Abin da ya nuna shi ne ko dai mutum ya aure in yana da halin yin aure, ko kuma ya azumi in baya da halin yin aure. Haka yace ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfars wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Yace ya ku taron samari cikin ku wanda zai yi aure, wanda ko baya da ikon yin aure, to ya rinka yin azumi. Da haka wannan ita ce mafi dacewar shawara wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa al'umma. Ko dai kai aure ko in baka da hali kuma, to ka rinka yawaita azumin nafila, ka rinka yin azumin Annabi Dawud, kana yusumu yawman wa yuftiru yawman. Saboda yunwa da kishirwa na ragewa mutum sha'awar ya mace. Mutum ko matarsa ce in yana jin yunwa baya iya jima'i. Kafin mutum ya samu ƙarfin saduwa da mace, akwai buƙatar samun al'amura da dama a cikin jiki, wanda kuma galibin su sukan samu ne daga abinci ko abin sha. Ya samu daidaituwa tsakanin zafi na jikinsa da sanyin jikinsa. Ya samu kwanciyar hankali dangane da kwakwalwarsa. Kwakwalwarsa ba ta shagalta da ɗansa ababe ba. Mutum ko ya ci abinci ya ƙoshi, inda kwakwalwarsa ta shagala da wani abu, to ba zai iya kula matarsa ba. Shi yasa mata na 'yan kasuwa idan sun keto kwanakin da kasuwa ba ta yi kyau ba, to sukan ɗanɗana jikinsu. Saboda yawan lissafi na hana gaban ma mutum ya tashi ballantana tare da matar. Wannan gaskiyar labari ne, ba wai magana ce ta bandariya ba. Su za su yi bayanin haka in za su faɗi gaskiya tsakaninsu da Ubangiji. Saboda dole mutum na buƙatar tara hankalinsa wuri guda. In kwakwalwarka ta shigar da wani abu, ba za ka iya kulawa da 'ya mace ba. To shi ne hikima na manzo sallallahu alaihi wasallam na yin azumi, saboda jin yunwa da jin kishirwa na hana mutum ma tunanin 'ya mace. A lokacin ta kai ake ba ta kaya ba. To kaga idan mutum na azumi irin na Annabi Dawud, kana yusumu yawman wa yuftiru yawman, wannan zai taimaka masa har zuwa lokacin da Allah zai horace masa ya samu halin yin aure. Hukuncin wanda ya kai man shafe-shafe, wato name bleaching, kamar yadda ya rubuta in bracket, kasar Saudiya ya sayar. Ba ka tambayar hukuncin wanda ya sayar a nan, ha sai wanda ya kai Saudiya, ma'ana idan aka baka hukuncin bai halatta ba, to za ka ce in a nan da ya sayar babu laifi ke. To a nan gurin kowane irin abu ta haja ta sayarwa da jama'a ke yin amfani da ita, halaccinta ko haramcinta ya danganta ne ga yin amfani da wannan hajar, ya halatta ko bai halatta ba. Idan haja ya halatta a yi amfani da ita, al-intifa'u biha ma'zunun shar'an,
wato yin amfani da ta an yi izini da shi a shari'ance, to babu laifin mutum ya sayar. Idan kuwa amfani da za a yi da wannan hajar bai halatta ba, to kenan bai halatta mutum ya sayar da ita ba. Yin bleaching, yin amfani da wani abu da zai canja fatar mutum ko wani abu haka, ya halatta ko bai halatta ba? Bai halatta ba, saboda yana daga cikin abin da ake kira taghyiru khalqillah, wanda shaidan ya sha albashi cewa zai zuga mutane sai sun yi. Wala amarannahum fala yughayyiruna khalqallah waman yattakhidhu shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina. To tunda ko bai halatta ba, ashe yin kayan waɗannan da ake amfani da su shi ba bai halatta sai da su, ko da nan cikin gida mai da ake yin bleaching bai halatta mutum ya sayar da shi, saboda ana amfani da shi wajen mai sabawa Allah. Kamar giya ce, bai halatta mutum ya sayar da ita ba, tunda ana yin amfani da ita wajen sabawa Allah. To haka wancan bai halatta mutum ya sayar da shi ba, tunda ana amfani da shi wajen sabawa Ubangiji. Da haka ya kamata mu kiyaye. Ina ga wannan sune abin da za mu iya ansawa na tambayoyi, sai mu takaita a haka. Gobe Lahadi, idan Allah ya kai mu a masallacin Juma'a na Dorayi, za mu fara karatu littafin Kashfu Shubuhat, wannan karamin littafi ne na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, waɗansu ‘yan uwa ɗalibai suka nace kan cewa suna son in karanta musu, sai to za mu yi insha Allah. Tunda baya da yawa littafin, muna son maka kafin azumi mun karasa shi, mun yi shi kila ya zanto darasi goma ko wani abu makamancin haka. To amma za mu rinka yi ne alal aƙalla sau biyu a mako, in ya kai ma mu yi sau uku ne za dai mu yi yadda za mu sauke shi. Amma da Lahadi ita ce tabbatacciyar rana, duk ranar da ba Lahadi ba to idan an je Lahadin sai a ji ta, amma ita Lahadin ita ce tabbas. Da magariba zuwa isha, ana yin magariba za mu fara zuwa isha mun tashi. Littafin Kashfu Shubuhat na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah ya kansa.
Assalamu alaikum.